أجمعيا ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مجد بيهك يوم والسلام عليكم ورحمة الله بركة مرسى دعا أن يموتي أن يموتي لا صبر وان دي داسي دا كرد وطانيكو جماد الآخر أولنا شكرا تدبور لليهودو دا اترند شدا باين جرام صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة دعا مدينة وان دا كون شيدا يموتي لا شاشدا غوطان بكوي شكرا تدبوبيو دا بير ميلادية dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadu Salihin wannan kuma shi ne darasi na 76 darasi na 76 kai darasi na 76 babin da muke cike dan ba manta ba babu zikiril mauti wa qisaril amali babin da yake magana akan tana mutuwa da kuma wato kokarin gazarta guri dan adam ya gazarta gorace da ke cikin zuciya na cewa ina son in yi kaza ina son in yi kaza cikin lamurran duniya ya kamata su zamanto takaitattu domin in sun zanto da yawa to za su yi tasiri wajen rage himmar mutum wajen ayyukan lahira mun karanta ayoyin da malam ya mabudi da su a cikin babin haka ne ko sannan kuma mun karanta hadisin Abdullahi dan Umar da manzon Allah ya ce da shi kun fi duniya ka annaka garibun aw abiru sabil mun gama da shi wannan hadisi za mu tashi kuma da wani hadisin nasa na gaba wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyyatuhu maktubatun 'inda muttafaqun alayhi manzo Allah ce ma haqqu mri'in muslimin bai dace ba ga mutum musulmi lahu shay'un yusi fihi wanda yake da wani abin da yake son yayi wasiti a cikin sa yabitu laylatayn ya kwana dare biyu masu bin juna illa wa wasiyyatuhu maktubatun 'inda face wasiyyarsa tana rubuce a wajensa ba da bai dace ba ga mutum musulmi ya kwana kwanaki biyu ballantana sama da haka alhalin a zuciyarsa akwai abin da yake son yayi wasiti da shi face ya rubuta wasiyyarsa illa wasiyyatuhu maktubatun 'inda face wasiyyarsa tana rubuce a wajensa muttafaqun alayhi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadha lafzu al-Bukhari wannan lafazin na Imam al-Bukhari ne wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga dai Abdullah dan Umar Allah ya kare da a gare shi manzon Allah ya tsada mun tabbata gare shi a wato haka ne kuwa wa fi riwayati li muslimin a wata riwaya ta Imam Muslim yabitu thalatha layalin wato bai dace ba ga mutum musulmi har ya kwana kwanaki uku masu bin juna ga wani abu da yake son yayi wasiti da shi ba tare da ya rubuta shi ba قال ابن عمر عبد الله بن عمر يتي ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي يتي ما مرت علي ليلة دري طيب يتقشو لواغرين با منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك تند قلوك تند نجاء النبي يافت وانا نديسي إلا وعندي وصيتي فاتي وصياتاتنا ولينا نرغى نايتا na rubuta ta to wani hadisi na nuna muhimmancin wasiyya kenan lalle ya kasance idan kana da wani abu da kake son kai wasiyya to ya zanto ka rubuta shi to malamai da suka yi bincike akan wasiyya suka ce hukuncin ta yakan karkasu zuwa kashi-kashi akwai lokacin da wasiyya takan zama wajibi a kanka wajibi ne kai wasiyya akwai kuma lokacin da wasiyya kan zama mustahabbi mustahabbi ne mutum yayi wasiyya sannan akwai lokacin da wasiyya takan zama ta haramun lokacin da wasiyya kan zama wajibi a kanka shine idan da haƙƙin mutane a kanka ko kai kana da haƙƙi a wurin mutane ana banka bashin kuɗaɗe da yawa waɗannan iyalinka ba su sani ba amma ana ganin kana harkokinka ka shiga mota ta yayi ka gina gida ka yi komai amma kuma akwai kuɗaɗen bashi a kanka da yawa ba su sani ba to wannan wajibi ne mutum ya rinka rubuta wannan duk bayan lokaci yana sawa a gida inda za a gani ko da bayan ya mutu ya sa a cikin durowa ya sa a bankadan gado ya sa a duk inda zai sa inda muhimman takardunsa suke ya rubuta cewa da wane da wane suna bi na kaza, wane kaza ne, a yau na rubuta wannan wasiya rana kaza, har ya zuwa yau dinnan da na rubuta wannan wasiya wane na bi na kaza. To wannan yana da muhimmanci mutum ya dinga rubutawa. Idan an ɗauki lokaci kuma ya zanto ka biya wani abu ya rage, to sai ka sake rubuta sabon rubutu, bashin nan da na rubuta rana kaza na bi na kaza yanzu ya dawo kaza. Idan kuma karuwa yi, sai ka sake sabon rubutu ka ƙara bayani yanzu bashin karuwa yi in ba raguwa yi ba. Amfanin wannan shine bayan mutuwar ka ba za a shiga cikin hairani ba, ba za a shiga cikin rudani ba mai yawa, dan ka bar komai a rubuce. Kar ka mutu ka bar baya da kura. Haka idan kai ne kake bin mutane bashi, to ya kasance takardar da kuka rubuta bashi kana da photocopy ɗinta a ajiye, kana da ita a ajiye a wajenka. Sannan kuma ga wani ƙarin bayaninka. Sannan yin akwai shaidu dama da aka bayar da bashin, ya kamata duk akwai sunayensu da cikakken adireshinsu, ta yadda idan an tashi neman su a iya neman su, ta yadda idan ba ka da rai a san cewa kana bin wani bashi don a nemi haƙƙin magada a wurinsa, don daga lokacin da ka mutu dukiyar ta zama ta magada. To haƙƙin da ya shafi irin wannan, wanda ya zanto akwai bashinka a wani wuri, ko akwai bashin wani a kanka, ko akwai kayan ajiya da kake riƙe da shi, ko akwai kayan wani maraya da kake riƙe da shi kana gudanar masa, wannan ya zama wajibi yin wasiyya a kan su. Musamman yakan zama wajibi daidai lokacin da kaga alamun mutuwa sun taso, kamar rashin lafiya ta kitin yawa ko wani makamancin haka, to lallai ne mutum ya rubuta wannan wasiyya. Ina ba ta an fahimta? Amma wasiyya ta mustahabi ba bashin kowa a kanka, kai baka bin kowa bashi, amma kana da dukiyar da kana da ƴan uwa kuma kashi biyu, akwai masu cin gado waɗanda Allah ya riga ya basu gadon ta hanyar farali ko ta hanyar asibci, kamar yadda aka sani a babin rabon gado. Akwai kuma waɗanda dangantakar su bai kai su ci gado ba, su ba sa cikin masu cin gadon ka, wanda galibi in an tashi yin wasiyya so ake so a yi wa. To irin wannan mustahabi ne rubuta wasiyya don su, gidana da ke wuri kaza, ko da bayan na mutu, to ya zama na wane, na bayar da shi, na yi wasisi a baiwa wane, ko a baiwa su wane, ko a baiwa wane da wane da wane da wane, mutum biyu ko uku ko hudu, ko ka basu gida, ko ka basu floti, ko ka basu mota, ko ka basu gona, ko wani abu daga cikin bangarorin dukiyarka da kaso. To a irin wannan tsari, wannan wasiyyar mustahabi ce, domin duk wanda baya cin gado ya kamata ya samu wani abu a cikin dukiyarka, musamman in kana da dukiya da yawa. Sannan a wannan wasiyya din da zaka yi, lalle ne ya zanto kai wasiyyar ba ta wuce ɗaya bisa ukun dukiyarka ba, dan ɗaya bisa ukun dukiya ita ce ake wasiyya da ita, kamar yadda muka yi bayani a baya. Da haka mutum zai kiyaye wannan. To kaga wannan wasiyya ce ta mustahabi. Wasiyya wadda take kuma ta haramun shine mutum yayi wasici da wani abin da yake ya saba shari'ar musulunci. Kamar mutum ya ce ɗana wane mun bata da shi, ko da da mutukar a bashi gado, to wannan wasiyya ce ta haramun. Baka isa ka hana shi gado ba. Wance mun bata da ita, ina fushi da ita, bata mun biyayya sosai, da haka ko na mutukar a bata gado, wannan baka isa ka ce haka ba. Ko da kana ganin ɗan nan naka ba shi da kirki fitsararre ne, ko kuma zai zo lalata dukiyar, abu ɗaya kawai za ka iya masa, kai dai baka isa ka ce ba za a bashi gado ba. Amma shi kenan sai ka isa kashe dukiyar ka wajen aikin alkhairi, ka yi ta gina masallatai da makarantun islamiya, ɗaukar nauyin masu karatu, ciyar da miskinai zuwa asibiti, ka samu ward guda ga waɗansu marasa lafiya, kowanne ka bincika nawa ne ake buƙata a yi masa magani, wancan 2,500, wancan 10,000, wancan 20,000, ka ce duk ka ɗauki nauyi. Ta yadda za ka sassabe wani abu, don kana jin tsoron in ka bar dukiyar ma ba zai aikin alkhairi ba, sai zanto an bar shi da ɗan abin da baya gobe fallasa. To kaga wannan in kai haka shine, amma dai wai ka ce kana bashi gado, wannan baka isa ba, karkashin shari'ar musulunci ba shi halatta ka yi wasiyyar cewa ko ka mutu kana bawa na gado. Ka bari sai in yayi laifin da shari'a ta ce ba zai ci gado ba, to shikenan ba zai ci gado ba saboda wannan laifin, amma ba kai uba ka ce ba za a bashi ba. Ina fata an fahimta. Wannan dai a takaice shine abin da yake da alaka da wasiyya. Wato kenan wasiyya tana da muhimmanci cikin addinin musulunci, wanda ya kamata mu lura da ita, musamman mu lura da bangaren wasiyya da suke wajibi yau rayuwar mu ta yau, ba sa harkoki na kasuwanci na yau, ko kana bin bashi ko ana bin ka. Yawanci galibi haka ne, da wuya ka kwana ba tare da kayan wani na wurinka ba, ko kai kayanka suna wurin wani. To wannan rubutu na da amfani, shaida na da amfani, kuma kar ka ce wai dan kun san juna, ai abokina ne, ai mun dade muna tare, abun kunya ne a ce a rubuta, Allah ne ya ce a rubuta, ba wani magana abun kunya. Ko da kaninka ne zai karɓi dukiyarka a matsayin bashi, a matsayin rance, Allah ne ya ce a rubuta. Ko ba kai ne mai rubutun ba, ko ka fi kowa iya rubutu a duniya, shi ma ba kai ne mai rubutun ba, za ku nemo marubuci na daban, kuma shi da ake bin bashi shi zai shifta ga mai rubutun, ni wane, wane wane mazaunin unguwa kaza na karɓi bashin wane da sharɗin zan biya shi nan da shekara kaza ko nan da wata kaza insha Allahu kuɗin su ne kaza kuma shaidu su ne wane da wane shi zai shifta wancan ya yi rubutu ya sa hannu wanda ya sa hannu ga kuma shaidu duk a rubuta su kowa ya samu kafin takarda wannan ko uwa ɗaya uba ɗaya kuka fito haka za a yi cikin musulunci ba maganar cewa ai wane makwabcina ne wane mun daɗe muna tare wane tare muka yi firamare tare muka yi wasan ƙasa wane tare muka yi sakandare tare muka yi jami'a tare duk wannan dukiyarka da dukiyarsa akwai waɗanda suke da alaka da ita ba kai ba ba shi din ba kai dukiyarka matanka da ƴaƴanka da danginka suke da alaka da ita ba danginsa ba shi ma dukiyarsa matansa da danginsa da ƴaƴansa suke da alaka da ita ba kai ƴaƴanka ko danginka ba dan su za ku yi wannan abin dan rai na iya halinsa wannan baya nuna rashin amincewa dan zan baya abokina bashi a rubuta ko shi zai bani bashi a rubuta wannan baya nuna rashin amincewa amma idan bashi ya zama to takaitacce bashi takaitacce ko wannan na komawa ne zuwa ga karfin wanda aka karbi bashin a wajensa da kuma karfin shi wanda aka biya bashin dan ba za mu ce ga wani abu sunan shi takaitacce ba ga wani abu kuma yayi yawa kila abinda zai zama mai yawa a wajen wani a wurin wani takaitacce ne a wurin talakawa waɗanda suke kota yaumi menene abinda za mu ɗauka takaitacce 500,000 wannan duk menene takaitacce ne amma daga lokacin da aka ce bashin 10,000 bashin 15,000 yoshi a wata baya samun 10,000 a wata baya samun 15,000 kila albashinsa 5,000 ne ko 6,000 ko 7,000 kaga daga lokacin da kuɗi suka wuce abin da yake samu a wata sun wuce takaitattu to kaga anan gurin 7,000 a hannun talaka ko ta yaumin 10,000 15,000 wannan duk ba takaitacce bane sai an yi mai sai an rubuta duk abuta duk dangantaka duk kusanci amma yanzu wani babban attajiri daga cikin attajiran garin nan zai bayar da 10,000 ga wani wannan ya isa kuma abin da za a rubuta tunda su manya ne wannan ba sai a rubuta ba in ya ga dama zai iya masa kyautar wannan in ya ga dama zai ninka ninkin ba ninkin wannan ya bashi wannan ba sai a rubuta ba sai dai shi idan ya san cewa wannan nabi na zai zo ya bayani kuma wannan ba abu ne mai nauyi a kansa bai zo ya faɗa to wannan ba za a kallafa a mutane cewa cikin komai sai an rubuta sai an rubuta sai an rubuta ba a akan kalli abin da ya wuce takaitacce to kuma wannan yakan bambanta daga wane zuwa wane gurgurdan samun kowa ina fata mun fahimta وعن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب رواه البخاري وتكافون بشكشرهم وانا حديثي ماذا الله يعلم أنه وسيئة تزنتوا عربوتي ما لم ينسك شيء rubutu zai zo ne bayan shaida dan shaida ta fi rubutu din muhimmanci dan rubutu zai iya yiwa ka yi shi a ce a wannan ba gaskiya bane ba rubutunka bane wani ne ya saci hannunka ya rubutu ko ba haka ba amma shaida to da haka suka ce maganar rubutu da aka yi yana biyo bayan shaida ne dan sai an samu shaida sannan a samu rubutu guda biyun ake so a hada gaba daya da shaida da kuma me da shaida da kuma rubutu mu koma kan hadisin mu an karbo daga Anas dan Malik Allah shi kare yadda a gare shi Anas dan Malik yace qattan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khututan manzon Allah yayi wani zane ko ya zana wadansu zanuka yayi zane layi layi fa qala sai yace hadha al insanu wannan shine dan adam wa hadha ajluhu wannan kuwa shine ajalinsa fa bainama huwa kadhalika yayin da yake cikin haka din nan kuwa iz jaa al khatt al aqrab sai kuma ga wani zanen mafi kusanci kuma shi kuma yazo ma'ana sai ya kara wani zanen na daban ma'anar wannan hadisin ba za ta fito ba sai mun karanta na bayan sa dan yana kara fassara shi ne wa Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala khatta an nabiy sallallahu alayhi wa sallam khattan murabba'an manzon Allah yayi wani zane mai kusurwa hudu zane mai kusurwa hudu wato layi a dama layi a hagu kowanne ya tafi dogonsa haka wannan dogonsa sannan layi daga ƙasa layi daga sama kaga kusurwa nawa kenan wannan shine khattan murabba'a eh yana zane a cikin littafi idan kuna da za ku gani a cikin littafin a zane to da yawa wa khatta khattan fil wasati sai zana wani zanen a tsakiya kharijan minhu wanda har ya fita daga cikin wannan kewayen mai kusurwa guda hudu وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط فنن سيزان ودن سيان كانن لايوكا a haɗe jikin wannan dogon layin da ya fita waje wanda yake tsakiya, min janibihi alladhi fil wasat, daga gabar da take tsakiya din. Faqala, sai ce hadha al insan, wannan shine dan adam. Wa hadha ajaluhu muhitun bihi, wannan kuma ajalinsa ne yana kewaye da shi. Aw qad ahata bihi, ko ya kewaye shi. Wa hadha alladhi huwa kharijun, wannan dogon zanen da kuka ga ya fita har waje wajen wannan babban zane mai kusurwa hudu, amaluhu, gurin dan adam kenan. Wa hadhihi al-khutat as-sighar, waɗannan zanuka ƙanana da ke jikin wannan layi na tsakiya kuwa, al-a'razu, su ne matsaloli masu tasowa a cikin rayuwa. Yau da lafiya, gobe ba lafiya, yau an yi hatsarin mota, wata rana gida ya faɗi, wata rana an tashi babu abin da za a karya kumallo, matsalolin rayuwa ke. Fa in akhta'ahu hadha, idan wannan na farkon ya kure wa ɗan adam bai same shi ba, nahasahu hadha, na biyun ko zai same shi. Wa in akhta'ahu hadha, in na ukun ya kure wa ɗan adam bai same shi ba, nahasahu hadha, na hudun kuma zai same shi. Ina fata an fahimta. Rawahu al-Bukhari, haka Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin. Mala yace wa hadhihi suratuhu, wannan shine suran zanan. Ina jin kowa yana da shi a cikin littafin sa. Wato kenan wannan murabba'i guda hudu, mai kusurwa guda hudu, ajalin dan adam kenan yana kewaye da shi. An fahimta ko? Wannan zanan na tsakiya dan adam din kenan, wanda kaga ajalin nasa na kewaye da shi. Wannan abin da ya fita har waje, gurin dan adam kenan. Babu wani dan adam da ya taba mutuwa bayan wai a ce gurin sa ya ci kasan nan ya mutu. Duk yawanci lissafin mu ya wuce ajalin mu, kaga kenan har ya fita wajen ajalin sa. Yana so ya zama kaza, yana son zai yi kaza, yana son zai yi kaza, har ya wuce. Sannan waɗannan zanukan da ke nan wurin kuma daga tsakiya, matsalolin rayuwa da ke tasowa kenan, wanda babu wanda ya isa ya kauce musu. In wannan ba ta same ka ba, wacce za ta same ka. In ka wayi gari baka cikin matalauta wanda suke fama da rashin kuɗi a aljihunsu, kai kana da kuɗi a gida da banki, to za ka wayi gari baka da lafiya. In ka wayi gari da koshin lafiya, to kuma kila ka wayi gari baka da koko. Haka matsala take. In ka rasa ka, in ka samu kaza, za ka iya rasa kaza. In kuma kaza ya kubuce maka, kaza na iya samun ka. Haka rayuwa take. Kuma babu yanda za a yi ka iya gamawa da ita gaba ɗaya, ba zai yiwu ba. A ce ga wani mutum wanda baya da matsala, babu ita. Babu shi. Sai dai kawai wani yana da sauƙin matsala, wani yana da yawan matsaloli da yawa. Amma babu mutum da baya da matsala. Amma ban sani ba a cikinku ko wani baya da matsala. Da haka a ce matsala ba ita ce matsala ba. Yadda za ka yi ta'amuli da matsala shi ne matsala. Yadda za ka mu'amalance ta, yadda za ka gudanar da rayuwarka da ita shi ne matsala. Yadda za ka yi ta'amuli da matsala shi ne matsala. Yadda za ka mu'amalance ta, yadda za ka gudanar da rayuwarka da ita shi ne matsala. Akwai wanda sai matsala ta taso, ta hana shi barci, ta hana shi ci, ta hana shi sha. Akwai wanda matsaloli za su taso amma ba za su hana shi barci ba, ba za su hana shi ci ba, ba za su hana shi sha ba. Bai ɗauke su ya sa sun dame shi ba, yana ƙoƙarin ya mantar da kanshi su yawan matsalolin ko da suna da yawa. Yana ƙoƙarin ya tunano waɗansu ababai da za su zanto sun ɗauke masa kewa. An gane ku? Wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, daga abu hurairata Allah ya kare da gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, badiru bil a'mali sab'an, kuyi gaggawar yin, ku riga sab'an, waɗansu al'amura guda bakwai ku riga su zuwa, bil a'mali ta hanyar yin ayyuka na gari, ku rigaye su zuwa kafin su zo, kowa yayi kokarin yin ayyuka na gari. Shine badiru bil a'mali sab'an, ma'ana ababan nan guda bakwai suna rigen su zo maka, kai kuma kana son ka riga su kai aikin alkhairi kafin su zo. Ku yi rigen geniya kai da su, abinda manzo Allah ke nufi kenan cikin hadisi. Dan ya fito da su fili sai ce, hal tantaziruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjal fa sharru ghaibun yuntazar aw as-sa'ah wa as-sa'atu adha wa amar. Rawahu at-Tirmidhi. Waɗannan su ne ababai guda bakwai ɗin. Manzo Allah ce, hal tantaziruna, yau akwai abin da kuke jira ne, illa faqaran munsiyan, in ba talauci mai mantar da mutum abin da ya sani ba. Ma'ana in kana cikin wadata ma talauci na iya zuwa, irin talaucin da zai mantar da kai wani abin da da ka san shi, saboda kowa ya shiga labi kotu yaumi, ya zai yi rayu, in ya karya kumallo ya zai samu na rana, in ya samu na rana ya zai samu na dare. To Allah ya tsare mu. Dai kenan auginan musgiyan, ko wadata mai sanya dan adam dagawa da ketare iyaka. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Aw maradan mufsidan, ko cuta da za ta lalata gangan jikinka, ta kwance kuzari a tattare da kai. Yanzu to baka da kuzari, baka da kataɓuci, ga ka da mutum da jiki, amma wato ainihin ya zama shirin ba inuwa kenan. Rashin lafiyar da ta riga ta ɗaiɗaya talakar jikinka kenan. Aw haraman mufannidan, ko tsufa wanda zai rushe kyakkyawan ra'ayin da kake da shi, yamma yadda kai mai tunani irin na yara ƙanana. Domin mufannid shine wanda haifar da wato raunin ra'ayi, raunin tunani. Akwai tsufan da ke sa ɗan adam ya zanto mai raunin ra'ayi, mai raunin tunani, ya zanto tunaninsa ya koma irin na yara ƙanana. Aw mautan mudhizan, ko mutuwa da take zuwa a gaggauce. Kada an ce wane, yanzu a ce ba yanzu, yanzu aka raba da shi ba, ba je ya kwanta bacci da dare ba, nan ba muka raba dare muna hira da shi. Mutuwa mai gaggawa zuwa kenan, wanda bata bayar da wani notice ba. Dan idan mutuwa ta fara aiko daga kadunta shine na rashin lafiya da mutum zai kwanta, tun yana iya fita har ya kasa fita, tun yana magana har ya daina, to ai bata zo da gaggawa ba, ta bayar da notice. Mai hankali dai yana daukan matakai da suka dace. Amma wanda kawai yanzu nan zai kwanta, yanzu zai tashi babu rai, kaga shine aw motan mujizan, aw dajjal, ko kuma dujjal. Fa sharru za'ibun yuntaza, mafi sharrin wanda baya nan da ake zira kenan shine dujjal. Aw sa'a, ko kuma tsayuwar kiyama. Wasa'atu adha wa amr, ita ko kiyama ita ce mafi girman musiba, sannan ita ta kofa komai, ɗata ta zuciya, ta sanya zuciya cikin ɗaci. To waɗannan su ne ababen da manzon Allah yake nufin a riga su kafin su zo a yi maza a yi aiki na gari. Don suna tafe ne, talauci yana tafe. In talauci baya tafe, wadata mai ruɗar da mutum, ta sa mutum wato ainihin ya ɗagawa suna tafe. Sannan kuma rashin lafiya suna tafe. Sannan tsufa na tafe. Sannan mutuwa na tafe. Sannan kuma dujjal zai zo nan gaba. Don zuwansa ɗin daga cikin alamomin tashin kiyama. Sannan kuma kiyama za ta tsaya. Ashe kafin waɗannan ababai su zo, sai mutum ya riga su wajen yin aiki na alkhairi. Wato wannan na nuna mutum ya rinka tune dangane da waɗannan ababai. Wannan hadisi Imamu Tirmidhi ya rawaito shi, waɗansu daga cikin malaman hadisi sun sahihanta shi, amma a gaskiya hadisin da'ifi ne idan an bi riwayarsa. Da a cikin marwayatarsa akwai rawi wanda yake majhul, wanda yake jahalatul rawi tujibu da'fal hadis, abin da yake wajabta raunin hadisi in dai a cikin marwayata hadisin akwai rawi wanda yake majhul. To amma ɗaiɗaikun ma'anoni da suka zo a cikin hadisin wannan kan da yawansu suna da abin da yake gaskata su cikin waɗansu ayoyi na daban. Na farko dai talauci mai mantar da mutum, wannan waƙi idan mutum ya kalli rayuwa zai ga wanda talauci ya mantar da shi wani abu, amma waɗannan ba su da yawa cikin mutane. Mummune mai imani da tsoron Allah da takawa, talauci baya mantar da shi abin da ya kamata ya sani a da. Wannan bai shafi kowa da kowa ba, ya shafi waɗansu ne cikin mutane. Na biyu ginan mutsiyan wadata, wannan kan da nasan alƙur'ani, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, sai mutumin da yafi karfin zuciyarsa ne za ka ga gashi yana da wadata, amma baya da dagawa, baya da jijji da kai, baya da hura hanci. Aw maradan mufsidan, rashin lafiyar da ke lalata lakar jiki, wannan kam abu ne da ake iya gani a yau da gobe. Aw haraman mufannidan, tsufa wanda zai rikitar da mutum ya zanto baya da kyakkyawan ra'ayi ko kyakkyawan tunani. Aw mautan mujhizan, duk waɗannan ababe ne da waki yana gaskata su, ana ganin su a sarari. Aw dajjal fa sharru ghaibun yuntazar ila akhirih. Wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, aksiru zikra hadhimil lazzati, ku yawaita tuna mai yanke dukkan jin dadi. Mai yanke dukkan jin dadi, ya'nil maut, yana nufin wato mutuwa. Wato ku rinka yawan tuna mutuwa, don saboda yawan tuna mutuwa zai sa mutum ya rinka gyara aikinsa. kuma zai sa mutum yau din shi tafi jiya kyau, kuma in yana tana mutuwa za ka ga gobe ɗinsa kuma tafi yau kyau. Wato ba wai kasawa ɗan adam bane yayi laifi, amma kasawa ne na ɗan adam ya kasance ya ki tuba daga laifi. Ba wai kasawarsa bane yayi zunubi, amma kasawa ɗan adam ne yayi istimrariya akan zunubi, yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe, kullum yana yi, baya da na sani, baya tuba, bayi nagari ba haka suke ba. Bayi nagari Allah ya siffanta su da cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وتو idan san aikata alfasha ko suka zalunta kansu nan take sai su tana da ubangiji sai kaga sun yi nadama sai su nemi gafaran ubangiji dan sun san ba mai gafarta zunubi sai Allah subhanahu wataala an gane ko maza lafi asiru zikir hadimin lazzat, ku rinka yawan tuna mai yanke jin daɗi. Haka wannan hadisi imamun Nawawi ya kawo shi a nan yake rawahu Tirmidhi wa qala hadisun hasanun, eh hadisi ne hasan ko shakka babu, hadisi ne hasan. An gane ko? Ma'ana dai ya inganta, ma'ana ana iya kafa hujja da shi. A wata riwaya wadda babu ita a nan gurin, maza Allah sai ce fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhikrin min al-aish illa wasa'ahu Allahu alayhi, ba wanda zai tuna mutuwa in yana cikin kuncin rayuwa face sai Allah ya fadada rayuwar ta shi. Ma'ana idan yana ganin kunci ya masa kunci sai kuma yana za a mutu, sai ga cewa to in ma abin yana da yawa ya zan yi da shi, dan da nan sai abin da ya zama dan kadan a wajen sa yayi me ya fadada saboda tunanin mutuwa. Wala zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alayhi, ba yanda za a yi mutun ya tuna mutuwa kuma in yana cikin wadata fate sai tuna mutuwan nan ya takaita wadata ta shi, sai ga ba komai bane ba wannan abin da na mallaka duk yawansa, dan kila zan mutu in bar shi. Wato kenan wannan ziyada da take cikin wannan riwaya tana ƙara nuna muhimmancin tuna mutuwa din akai akai. Wa an Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza zahaba thuluthul layl قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله. Ubay ibn Ka'b yace manzo Allah ya kasance idan dai bisa ukun dare ya shude qama yakan tashi faqala yace ya ayyuha an-nas ya ku mutane اذكروا الله kutuna Allah ja'at ar-radifa babbar tsawa ta zo busa ta farko kenan da za a yi a cikin kaho wanda kowa zai mutu تتبعها الرادفة مي بن بايا تابيو متى اتتي بوسا تبيو دزا ايو دا كوا زي تاتي جاء الموت بما فيه متوا دا ابن دكي تكين متوا دنفا نسا كمكو اتكين كبري سواء النئمة كو عذابة سوما سل جاسن هلرا جاء الموت بما فيه متوا دا ابن دكي تكين تا تارغا تازو سل جاسن هلرا منزا الله نافتن ونن dangane da abin da bai riga ya zo ba zai zo din nan gaba, amma dan nuna tabbacin aukuwarsa cewa ba makawa za a yi busar farko wadda kowa zai mutu, ba makawa za a yi busa ta biyu wadda kowa zai tashi. An gane ko? Ba makawa mutuwa na tafe, abin da ke biyo bayan ta na sakamako na rayuwa a cikin kabari shi ma na tafe. Kuntu ya rasulullah, sai na ce da shi ya manzo Allah inni uqsiru salata alayka, ni kam ina yawaita maka salati. Fakam aj'alu laka min salati, wani adadi ya kamata in sa maka na rabo na salati na? Qala, sai manzo Allah ya ce da shi ma shi ita abinda ka so. Qultu, sai na ce da shi ar-rubu'a, in sa maka ɗaya bisa hudu? Qala, ma shi ita, manzo Allah ya ce abinda ka so. Fa in zitta fa huwa khairul lak, in za ka ƙara akan hakan to ai alkhairi ne gare ka. Qultu fa nisfa, in sa maka rabi? Qala, sai manzo Allah ce ma shi ita abinda ka so. Fa in zitta fa huwa khairul lak, in zaka kara fa alkhairi ne gare ka. Qultu fa thuluthaini, in sa maka bi bisa uku? Qala, sai yace ma shi ita abinda ka so. Fa in zitta fa huwa khairul lak, abadan ka kara ai alkhairi ne gare ka. Qultu, sai nace da shi aj'alu laka salati kullaha, shin in sanya maka salati na gaba daya gare ka? Wato kar in ce zan baka rabi ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku? Kala, sai manzo Allah ce idan tukfa hammaka, wa yughfara laka dhanbak. Idan ku har ka samu daman yin haka din, to kenan za a ishe maka dukan wata damuwarka. Allah zai ishe maka damuwar, ba za ta dame ka ba, sannan za a gafarta zanubanka. Wannan hadisi shi ma Imam Tirmidhi ya rawaito shi, sai dai shi ma hadisi ne dha'ifi, bincike ya nuna hadisi ne dha'ifi. An gane ko? A takaice dai hadisan da suke cikin wannan babi waɗanda suke sahihai, na farko hadisin Abdullahi dan Umar, kun fi dunya ka annaka garibun aw abiru sabilin. Na biyu hadisin nasa da shi dan Umar, ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylataini. Dan kam shi wancan na farko riwayan Bukhari, wannan riwayan Bukhari da Muslim. Sannan kuma hadisin Abdullahi dan Mas'ud, wanda yake yanda manzo Allah ya zana wato wannan zane guda hudu, yayi bayanin dan adam da ajalinsa da kaza da kaza, shi ma Imam Bukhari roto hadisi ne wanda yake sahihi. Daga nan gurin sai hadisin Abu Huraira, na aksiru zikra hadimin lazzat, wanda Imam Tirmidhi roto, shi ma hadisi ne sahihi. Da haka waɗannan dukkaninsu sahihai ne, amma hadisin Abu Huraira badru bil a'mal sab'an da'ifi ne. Wannan hadisi na Ubay ibn Ka'ab na karshe shi ma da'ifi ne. Sai dai kasancewar an ce hadisi da'ifi, ana nufin jerin kalmomin da suke ciki a haka, a ce manzon Allah ya faɗa, to hanyar da aka bi aka tabbatar da haka din ba ta zama ta cika sharadin karbuwa ba a wajen malaman hadisi, amma ta iya yiwa wani bangarori na cikin hadisin suna da abin da ke musu shaida cikin waɗansu ayoyin ko hadisai sahihai. Idan an samu wani bangare, wata aya ta gaskata shi, ko wani hadisi sahihi ya gaskata wannan bangaren, sai a kafa hujja da ita waccan ayar da shi wancan hadisin sahihin a daidai iyakar wannan bangaren da hadisin ya gaskata ko ayar ta gaskata. Ina fata an fahimta. Ta iya yiwa ka ganshi gaba daya zai iya gaskatuwa karkashin waɗansu ayoyi daban-daban, to kowace magana sai ka jingina ta zuwa ga ayar ko wani hadisin. Ta iya yiwa wani bangare ya samu shaida cikin hadisi ko wata aya, to sai ka jingina wannan bangaren zuwa ga hadisin ko aya. Bangaren da bai samu shaida ba daga aya ko wani sahihin hadisi, sai ka kyale shi, ba za ka yi ibada da shi ba a matsayin addini. Ina fatan mun fahimta. Babu istihbab ziyarati al-qubur lir-rijali wa ma yaquluhu az-za'ir. Babin da yake magana dangane da mustahabbancin ziyartar kaburbura lir-rijali ga mazaje, wa ma yaquluhu az-za'ir, da abin da shi maziyarci idan ya je kabari zai faɗa, idan ya je makabarta zai faɗa. An Buraida ta radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuntu nahaitukum an ziyarati al-quburi fazuruha. An karbo hadisi daga Buraida, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur, da na hane ku dangane da ziyartar kaburbura, fazuruha, amma yanzu ku cigaba da ziyartar su. Ma'ana da a farkon musulunci manzo Allah yace a daina zuwa ziyartar kabari, daga baya sai ba da izini ce fazuruha, ku ziyarci makabarta. Wato wannan hadisin na nuna yanzu mustahabbi ne ziyartar makabarta, ko mustahabbi ko wajibi, tunda manzo Allah yace fazuruha. Lafazin zuruha fi'li amri ne, wanda al'amru yaktadil wujub illa idza sarafahu sarif fa yaktadil istihbab. Umarni na Allah ko da manzansa akan dauke shi a matsayin wajibi, sai fa in wata dandantakar zance ta karkatar da shi daga wajibi, to sai ta mayar da shi zuwa game mustahabbanci. Wannan hadisi rawahu Muslim. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, a wata riwaya, to ni a wurina babu wannan wafi riwayatin din. Wafi riwayatin, a wata riwaya ya ce, faman arada an yazura al-qubur falyazur, wanda ya so ya ziyarci kaburbura to ya je ya kai ziyararsa. Fa innaha tuzakkiruhu bil akhirah, domin ita ziyartar kaburbura din na tunatar da shi lahirarsa. Wato kenan da na hana ku ziyartar makabarta, amma a yanzu duk wanda yake son ya je ziyara din to ya je, domin ziyartar makabarta din na tunawa mutum lahirarsa. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاهقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقات رواه مسلم أن كربونا حديثنا قوم من آشاء الله سكال الداء قريتا تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كان ليلتها من ذا الله يكسن في أدلوك سند دلن آئشة يزو واتو أربان فانا رانن دلن تني أرنن من ذا الله نتاكن تا من رسول الله يخرج من آخر الليل من ذا الله يكن فتاة قرشن دري واتو چموزن ديبس أكون دري جنن إلى البقية زي فتزوى مقبرة داك كرا البقية فيقول سيك جيانا تيوى السلام عليكم دار قوم مؤمنين أمنتي يتبتى أغريكو يا جدا نا متانا نسيك ممني وأتاكم ما توعدون واتو أبين دعكي مكو القول انسى يارقا يازو مكو غدا مؤجلون واتو أن جنكر تامكو شي زوا قوبكياما ساكمكو أمكو جنكر انسى زوا قوبكياما وإنا إن شاء الله بكم لاهقون كما مؤتم ما إن الله يدمنا بيدكو اللهم اغفر لأهل بقيء الغرقت يا وبنجزي كي غافرا جما أبوتا بقيء الغرقت واتو وانا مكبرتا داكي كرن تلونا سونا واتو فتر من ذن الله صلى الله عليه وسلم دكنسا يزير في مكبرتا وانا كاغا سنة فعلية أتن أحديث بايا ديتي كنت نهيتكم أن زيارة القبور فزوروها سنة قولية كان أمغنتي نمكما أأيكتي واند وانن كينونا كالففور زيارة مكبرتا كالففور مستحبان زيارة مكبرتا مستحبين استحبابا مؤكدا مستحبين ديكي دكالفي كنت ماذا الله بانياتي أيكما يأيي دكالسا kaje ka auna da agogonka karshen dare abinda manzo Allah ya faɗa karshen dare kuma shine kashin sa na karshe idan ka kasa dare kashi uku kashin karshe karfe 4 ne karfe 5 ne idan kaje ka auna da agogonka ka tabbatar yayin rana take faduwa kuma yaushe ne alfitar ke ketowa to shikenan sai ka kasa gida uku ka san karshe to wannan shine karshen dare din idan kaje zuka laifi eh to ai da ma manzon Allah kasancewar ya fita a wannan lokacin bai ce dole in zama fita wannan lokacin zama fita ba an fahimta ko bai ce lalle idan zama fita wannan lokacin zama fita ba amma shi ya fita a daidai wannan lokaci sallallahu alaihi wasallam to amma idan har mutum ya je a wannan lokaci ya zanto zargi zai biyo baya a tuhumci mutum to mutum sai kai wa kansa tuhuma tunda da ya halatta kaje da rana ya halatta kaje da yamma ya halatta kaje karfe 9 na safe ba lalle bane ba kace sai ka je a daidai wannan lokaci وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر بريدة ماذا الله يكسن تينا كويدة صحبي يعلمهم ضميرنا كوما زواج صحبي ينا كويدة صحبي إذا خرجوا إلى المقابر إذا سنبت مقبرتا أن يقول لا ينسو يتي أن يقول قائلهم ما يمدن أن تكنسوا أبند زي تي أوجن شيني السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاهقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم وتوابين ده متن زي فرايكنا يتي السلام عليكم أهل الديار آمن تي تبتا غريكو ياكو ما أبو تاوت أنن جدا دي أشي ما قبرتا ما جدا دي دو من ما توكي متن دي إنا فتاوان فهنتا أهل تي شريعة أنا أم بتا ما قبرتا دي سنامي gida amma shin gida na rayayyu ko gida na matattu gida na waɗanda suka mutu kenan ina fata an fahimta assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minina wal muslimin mammanan cikin ku da musulman cikin ku wato manzo Allah ya bambanta tsakanin al-iman da kuma al-islam wanda mun shayin bayani a wannan mahalli wanda ba sai mun mamaita ba wa inna insha Allahu bikum lahiqun mu ma in Allah ya yarda muna biye da ku wannan in Allah ya yarda din wato ta hakikan la ta'alikan mutum yakan faɗi insha Allahu yana matsayin rataye zance cewa zai iya yiwa ko ya ƙi yiwa amma yakan faɗi insha Allahu littaukid dan karfafa zance wai ba wai dai in bai faɗe ta ba zai je ba ina fata an fahimta kamar mutum yace na kuma insha Allah za mu mutu wannan maganar kai insha Allah din ma'ana tahqiq ne la ta'liq yace as'alu Allah lana wa lakum al'afiya ina roƙa mana lafiya mu da ku as'alu Allah lana wa lakum al'afiya ina roƙa muku waraka ni da ku idan an ce waraka waraka daga fushin Allah waraka daga azabar ubangiji ba wai warakar jiki daga cuta kadai ake kira al'afiya ba a'a waraka daga azaba waraka daga shiga cikin wuta ko cikin fushin ubangiji me kace to anan dai bai kawo lamun kasa ba wa inna insha Allah bikum lahiquna wani lokaci akan samu kuskuren rubutu a wajen su madaba'a da suke buga littafi wani lokaci akan samu bambancin nuskha da kowane mai littafi ya yi amfani da ita lokacin da zai buga littafi din وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة لذا عبد الله بن عباس الله سكاري الداء قريشي يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياوتي تا مكنتم مدينة فأقبل عليهم بوجهه سيفس كنت مقبرت دفس كسا فقال يتي السلام عليكم يا أهل القبور أمنتن الله يتبتع قريكو ya kuma abuta makabarta yaghfirullahu lana wa lakum Allah yayi mana gafara tare da ku antum salafuna wa nahnu bil asr ku ne magabatan mu mu ma muna biye da ku a baya muna biyan sawun ku wato wannan hadisi shi ma Imam Tirmidhi rawato shi kuma hadisi na sahihi abinda wannan hadisi ke nunawa lokacin da ko da mutum wucewa zai inda ya ta cikin makabarta ne wato hanya ta kama zaka fita cikin makabarta ka wuce to zaka iya fuskantar makabartar da fuskarka kace assalamu alaikum ahlal diyar kaman nan yadda yake ko assalamu alaikum ya ahlal qubur wato ko da dama fitarka daga gida ba wai ka fita bane da nufin kai ziyara makabarta a'a ka fito ne ta kofar mazugal zaka tafi sabon gari kaga zaka fita cikin makabarta kusa da mayanka to a wannan lokaci in ka bi ta kusa da wajen sai ka fuskanci makabartar da fuskarka assalamu alaikum ya ahal alqubur yakfirullaha lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar sai mutum ya karanta wannan in ka samu daman tsayawa akan abin hawanka ka fada yayi in baka samu daman tsayawa ba amma kana sarrafa abin hawan ka juye da fuskarka ka fadi wannan ba tare da ka buga wani ko wani ya buga ma ba ya halatta in kuma dama kai tuka ka ake a motar haya kake kaga ai kana da cikakken yanci da kai wannan amma galibi in dai ka mutum shike tukawa ya kawar da kai har ya karanta wannan karatun gaba daya to ina ga kila akwai tsoron kare zai buga wani amfani da ku mafi kyau dai shine dan tsaya da abin hawansa ya fuskanta ya karanta sai ya wuce tunda ba sai ya shiga ciki ba sai ya kashe abin hawansa ba yayi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kamala da to amma idan dama ka zo ziyartar makabarta to ai kaga zaka shiga ne cikin makabarta din to wannan ba a maka iyaka cewa sai ka je tsakiya inda ga gefe ka tsaya shikenan sannan ba a maka iyaka cewa sai ka je kan kabarin wani da wani in ka tsaya daga kofar makabarta din ka kalli makabartar ka karanta wannan addu'ar ka ta shafi dukkan wanda yake cikin makabartar da wanda ka sani da wanda baka sani ba cikin mamane duk addu'ar ka ta shafe su mazan su da matan su ina ba da an fahimta to a takaice da waɗannan su ne hadisan da malai ya kawo a nan gurin ababun ziyartar makabarta don haka da ziyartar makabarta ya yan uwa wato akwai ziyarta ta sunna akwai kuma ziyarta ta bid'a akwai kuma wanda ke kaiwa zuwa ga shirka ziyarar makabarta ta sunna ita ce mutum ya tafi cikin ladabi ya shiga makabarta din ya karanta abin da manzon Allah ya shirya da shi ya karanta ya roƙawa mutanen wajen gafara ya fito ya yi tafiyarsa wannan ziyara ta sunna kenan ziyarta ta bid'a mutum ya je makabarta shi ba addu'a yawa waɗanda suke cikin makabarta ba dai shi yana ganin su gafara kan sun riga sun samu kaga masu zuwa ziyaran waɗansu manyan malamai ko waliyai ganin suke dan me zaka je kana cewa Allah duk alshehi Allah yawa wali gafara yana ganin to wali da ke raba gafara kuma zaka sa kana roƙa masa gafara magana ce ta kai yanzu ka roƙi Allah a kusa da kabarinsa dan addu'arka ta fi shiga in ka roƙa a kusa da wajen to akwai wanda suke zuwa su daga hannu su roƙi Allah da ikhlasi amma suna itiƙadin tsayuwar su a daidai kusa da kabarin wani na da tasiri wajen karɓar addu'arsa, to wannan ziyara ce ta bid'a. Ziyara ce ta bid'a. Kaga mutum bai shirka ba tunda bai kira mai kabarin ba, waye roƙa? Allah ya roƙa. Amma itikadansa tsayawa ta a kusa da kabarin wani da tasiri, shiga ta makabartar da wali wane yake, ko mai geza, ko mai giginya, ko mai menene ma cikin waliyan da ake da su masu waɗansu abubuwa da yawa a Kano, shi dai yana ganin in ya je wurin ya yi roƙo to za a karɓa, to wannan bid'a ne, saɓa wa manzon Allah ne. To ziyara wanda take ta shirka shine mutum ya shiga makabarta din ya roƙi wanda yake cikin kabar, ya daga hannu ya ce wani kai mun kaza, shehi wani kai mun kaza, shehi wani gani na zo da kaina, ban yi sako ba ni na zo da kaina. Wallahi ba abin dariya ba ne, mutane suna yin wannan a nan a Kano, ba a Onoje ba. Idan ka je Sokoto ana yin wannan a hubbarin Shehu Usman Dakodi. Akwai wanda suke zuwa da sadaka sai sun je wajen su raba, suna ganin raba sadaka a wajen shehin ya gani taƙarrubi ne zuwa gare shi shi karan kansa. Wannan shirka ne, shirka ce kalala. Allah kuwa ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Mutanen da suke ɗaukan ciyawa ta kan kabari su ci, suna ganin cewa ciyawa da ta fi kusa da kabarin wani tana da wani abin nan, mutanen da suke cinye kasan kabari ƙasa mutane su ɗauka su ci. Wannan fa haka ake a wannan ziyara da ake ta maukibi, a cinye ciyayi na kan kabari, a cinye kasan kan kabari, a ɗebo a zubo a leda a taho da ita gida. A wannan ƙarshen shirka kenan, wallahi tallahi ƙarshen shirka kenan, wanda idan mutum ya mutu yana yi Allah ba zai gafarta masa ba. Dan ya nassanta cikin Qur'ani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Daka in zaka je zartar makabarta ka kiyaye na dubban da dokoki da shari'ar musulunci ta baka, ka shiga makabarta ka yi ziyara ka yi sallama ga mutanen wajen, ka roƙa musu gafara, ka fito ka yi tafiyar ka gida. Dan ziyara ta sunna hikimomi guda uku take da ita. Hikima ta farko, manzo Allah ya nassanta fa innaha tuzakkirukum al-akhirah, wannan zai tana maka da me? Lahira. Hikima ta biyu, kayi koyi da manzon Allah, tunda shi ya ziyarci makabarta kai ma sai ka ziyarta dan koyi da shi, kuma koyi da manzon Allah kuma rabota ne. Hikima ta uku, kayi addu'a ga wanda ke wajen, wato ya tribar addu'arka. Kaga wannan sai ke nuna da mutanen da ke kwanta cikin makabarta da kai wanda ka je dan ka ziyarce su, wane ne yake da bukatar wani? Kai ne kake da bukatar su ko su suke da bukatar ka? Su suke da bukatar ka, addu'ar ka da zaka roƙa musu Allah gafara. Gashi abinda manzon Allah wani bawa manzon Allah fa ya sunnanta mana idan mun yi kiran sallah mu roƙa masa wasila. Ba da tabbas in Allah ya bashi wasilar? Yana da tabbas. Amma ce ku roƙa mun wasila a bayan kowane kiran sallah. Ku roƙa mun wasila. Zamu ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati Muhammadan lil wasilata wal fadila. Zamu roƙa manzon Allah wannan. Shikenan sai a ce ga wani wali ko wani shehi shi yafi karfin a roƙa masa, shi ne bayarwa ne. To kaga wannan shine shishigi, kuma shine duhun kai game da addini da mutanen muke ciki, wanda ke nuna wajibcin sai mun tashi tsaye haƙan wajen yaɗa da'awa ta sunna wanda za ta wayar da kan mutane. Kuma ba haka kawai a arha zamu yaɗa sunna mu samu lada ba, sai mun sha wahala a ciki, sai mun sadaukarwa, sai mun sacrificing, sai mun sadaukar da lokacinmu, sai mun sadaukar da rayuwarmu, sai mun sadaukar da dukiyarmu, sai mun sadaukar, indai muna son mutane su fahimci sunnar manzon Allah. Tunda aka daɗe ana ɗora su akan bid'a, to kana buƙatar irin wannan daɗewar kafin ka ɗora su akan me? Sunna, ko abin da yake kasa da haka da kada. Amma babu yanda za a haka wa mutane su fahimci sunnar arha ba tare da mutane sun yi ƙwazo, sun yi himma, sun yi aiki ba, dole sai mun yi wannan. Sannan babu yanda za a yi mu ce tun da an daɗe ana bid'a sai a yi mata kala don a zauna lafiya, fitina ne an daɗe ana, baka ce kar a yi. A'a, wannan kuma kai ne baka fahimci menene fitina ba. Yin shurudin shine fitina, zaman lafiyar shine a faɗa. Amma wallahi tallahi yin shuru ana saɓawa Allah, ana bid'a, ana shirka, to wannan ita ce gagarumar fitina. Don haka ya kamata mu fahimci wannan. Illa iyaka, kowane mutum gwargwadon iliminsa, gwargwadon tasirinsa, gwargwadon amoɗin maganarsa idan ya yi, kai wata nesa, kai wata kusa, gwargwadon nauyin da zai hau kansa, sannan gwargwadon damar da yake da ita. Idan wani zai tara mutane 20-30 ya yi magana, kai za ka iya tara mutum 1-2 ka yi musu magana cikin abokananka, maƙwabtanka, wajibi ne ka yi wannan 1-2 ɗin, ba wanda zai ce sai ka tara mutum 30. Idan wani zai iya tara mutum 1,000-1,500 ya yi musu magana,
kai kuma kana iya tara mutum goma ko mutum bakwai kai musu magana, wajibi ne ka tara wannan goman kai musu magana. Yadda wancan ya zama wajibin sa yawa 1,500 lokaci guda, tunda Allah ya karkato zukatansu su saurare shi, to ya zama amana ya faɗa musu gaskiya, ko ba daɗi ko ba sa so ko ba sa son su ji, to kuma ya zama wajibi akan ka da 2, 3 za su saurare ka, ka faɗa musu. Dan wancan ya sauke nauyinsa, ba ya nuna kai ka sauke nauyinka, shi ya sauke na shi, har wajen Allah ya riga ya isar. Kai kuma za a tambaye ka, dan me baka isar da naka ba, wajen makwabtanka, wajen ƴan uwanka, wajen danginka, wajen dangin mahaifiya, dangin uba, dan me ba za ka karfin hali ka faɗa musu sunnar manzon Allah ba? Me ya kace jin tsoro, me zai same ka dan ka yada sunna? Me ya samu waɗanda suka yada? To shi kenan kai sai ka zama matsoraci, ba za ka yada sunna ba? To kuma idan kana jin tsoron abokananka, to waye kuma zai, wa za ka yi wa kwarjini a duniya? Aboki kuma sai ka ji tsoronsa? Aboki akwai abu mai arahama irin aboki? Yau idan ka canja ba gobe sai ka samu wani sabo, to sai me kuma? To kuma shi kenan a ji tsoron mahaifi, tunda shi ba a canjawa, guda ɗaya ne, ko ba haka ba? Amma aboki in kullun kana son goma sababbi ba sai kai ba, musamman kana raye a ƙasa irin Najeriya mai population da yawa, ba a Chad kake ko Burkina Faso ba, wanda su ɗan kaɗan ne a Najeriya, kuma a Najeriya ba a Kano mutane miliyan 10, ya kuma wannan abokai sai su yi wahalayi? To saboda haka aiki na kanku, kar ku taɓa ɗauka cewa wai dan an yi karatu a nan Ungo Growth, an yi a Beirut Road, an yi a Bayero University, an yi a Gadon Kanya, an yi a Majalis Sahaba, a dukkan masallatan Ahlus Sunna da malaman sunna ke yi, wallahi kar ku ɗauka ya sauke muku naku, wallahi bai sauke muku naku. Kowa cikin ku yana da dangi, yana da ƴan uwa, ya sai kansa da ya je ya sa musu su ji, ya sai kansa da ya raba musu kyauta, ya ja su da hira a tattauna, a yi musu in ya ga za a yi faɗa ya ba da haƙuri, baya hana bayan kwana 7 ya sake tado da maganar wata rana. Cikin waɗannan duk wanda ka ɗauka ka yi, cikin hadisi ta yi, ka fahimta ko? Sannan kaddara, ka je ka ce assalamu alaikum ahlal diyar, sai ka ce allahumma ghfir lahum, allahumma arhamhum, allahumma ghfir lahum, kai tafiyarka, ka roƙa musu gafara, yayi. Amma bin nassin da manzo Allah ya faɗa, ai ya fi komai falala kam. Eh, daga kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, saboda sai ga magana sai takaitacciya amma tana cikakkiyar ma'ana, duk abin da ya fito daga bakin manzo Allah haka ke, tunda an bashi abin da ke kira jawami'ul kalim. Da haka kenan, ashe ahlus sunna suna hana ziyartar makabarta? Ba ta hanawa. Abinda suka hana ita ce ziyara ta bid'a ko ziyara ta shirka, amma ziyara da za a yi ta akan doron sunna, wannan za a yi. Kuma yadda na faɗa muku, ga hikimomi guda uku. Hikima ta farko, tuna lahira. Hikima ta biyu kome, wato koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hikima ta uku kuma, yi musu addu'a. To lokacin da kai musu addu'a ɗin nan, kaga ihsani ne kai musu. Wato ya fi ka ɗauki kuɗi ka ba su, don a wannan lokacin kuɗi ba su da amfani a wajensu, don gafara da za ka roƙa wa mutum in ya same ta ai tafi komai. To kaga ihsani ka yi, sai a baka ladan kayi ihsani, a baka ladan kayi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ka ci ribar hakan ya tuna maka lahira, don ka kyautata aiki inda baka kyautata shi, ko ka haɓaka shi ka ƙara shi inda kana sakaci a cikin ayyukan alkhairi. Kaga ashe abu ne mai falala da rantar makabarta, abu ne mai matukar falala. Babu da haka kenan, ashe ahlus sunna suna hana ziyartar makabarta? Ba ta hanawa. Abinda suka hana ita ce ziyara ta bid'a ko ziyara ta shirka, amma ziyara da za a yi ta akan doron sunna, wannan za a yi. Kuma yadda na faɗa muku, ga hikimomi guda uku. Hikima ta farko, tuna lahira. Hikima ta biyu kome, wato koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hikima ta uku kuma, yi musu addu'a. To lokacin da kai musu addu'a ɗin nan, kaga ihsani ne kai musu. Wato ya fi ka ɗauki kuɗi ka ba su, don a wannan lokacin kuɗi ba su da amfani a wajensu, don gafara da za ka roƙa wa mutum in ya same ta ai tafi komai. To kaga ihsani ka yi, sai a baka ladan kayi ihsani, a baka ladan kayi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ka ci ribar hakan ya tuna maka lahira, don ka kyautata aiki inda baka kyautata shi, ko ka haɓaka shi ka ƙara shi inda kana sakaci a cikin ayyukan alkhairi. Kaga ashe abu ne mai falala da rantar makabarta, abu ne mai matukar falala. Babu karahiyyati tamannil maut, eh mata ya halatta su je amma su su yawaita kullun kullun shine bai halatta ba dan manzo Allah ya la'anci masu yawaita ziyartan kabari cikin mata amma su je sau daya a shekara su je sau daya bayan wata uku ya halatta su je amma ba ta aka su je kullun ko duk sati yadda kai namiji ka iya zuwa duk sati ko duk wata ba in ta je sau daya a shekara ya wadatar ko sau biyu a shekara ya wadatar amma kai kowane sati in zaka je ko kowane wata in zaka je ya halatta babu karahiyati tamannil maut babin da yake nuni dangane da karahancin gurin mutuwa bi sababi durrin nazala bihi a sanadiyar wata cuta da ta sauka da dan adam wala ba'sa bihi li khawfil fitnati fid din imam an-nawawi yace babu laifi mutun ya gurace mutuwa dan jin tsoron fitna cikin addini wato kenan idan wata cuta ta sauka akan mutun dingin da ta yi tsanani to ba daidai bane ba mutum ya ce ya Allah karɓi rayuwata in huta ba daidai bane ba amma idan fitina ta zo ta addini ta yadda yau wannan ya karkace gobe wancan ya karkace gobe wancan ya karkace kai ji tsoron karkacewa imamu Nawawi ya ce babu laifi ka ce ya Allah karɓi rayuwata dan karɓin fitinu da wannan manufar shine ce la basa to amma shi ma ba dukkan malamai suka sallama ba akan wannan din amma dai na fito mana da hoton abin dan mu gane عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إن أجل أوت رواية لا يتمنى ين هكذا يقول لا يتمنى ين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب متفق عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yatamanna yanna ahadukum almaut kar daya daga cikin ku yayi gurin mutuwa yace ina ma in mutu ko yace Allah ka kashe ni in huta domin shi daya daga cikin biyu ne imamu husnan imma dai kila ya kasance mutun ne mai ihsani mai kyakkyawan aiki fala Allah yazdad to mai yiwa dogon kwana zai sa ya ƙara kyakkyawan aiki din wanda wannan ƙarin falala ne ƙarin daraja ne a cikin aljanna to kaga mutuwa ba ta da amfani a wajensa wa imma musian imma ko mutum ne mai mummunan aiki fara Allahu yasta'tib ai mai yiwa tsawon kwana sai ya sa yasta'tib ya koma ga Allah ai yatlubul utuba minallahi ya nemi yardar ubangiji ta hanyar tuba to idan aka shammace shi da mutuwa kafin ya tuba kaga ai ba ta masa amfani ba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wa hadha lafzul bukhari وفي روايه لمسلم ان ابي هريره رضي الله عنه او روايه تم مسلم daga abu huraira Allah shi kare da gare shi an rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi da iyalan gidansa kala manzon Allah yace la yatamanna yanna ahadukum almauta kada daya daga cikin ku ya gurace mutuwa wala yad'u bihi min qabl an ya'tiyahu kar yi addu'ar mutuwa ta zo tun kafin zuwan nata innahu idza ma tanqata'a amaluhu ai lokacin da shi dan adam ya mutu aikin sa gaba ɗaya ya yanke wa innahu la yazidu almu'mina umruhu illa khaira ai shi mummuni rayuwarsa in ta tsawaita ba abinda za ta ƙara masa sai alkhairi me yasa yace ba abinda za ta ƙara masa sai alkhairi saboda abinda aka ambata a hadisin baya in mai ihsani ne tsawon kwana yasa ya ƙara yawan ihsani in mai munanawa ne to kuma kila a kwanakin gobe ya tuba yau ko yayi zunubi kafin ya tuba a karɓi rayuwarsa kaga bai zama masa alkhairi ba wannan daban hadisin wa an Anas radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yatamanna yanna ahadukum almaut li durrin asaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar daya daga cikin ku ya gurin mutuwa saboda wata cuta da ta shafe shi saboda wata cuta da ta same shi rashin lafiyar da ta same shi fa in kana la budda fa'ilan in ba makawa sai yayi addu'a din sai ya roka din falyaqul tu yace allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwar za ta zama alkhairi gare ni wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ka karbi rayuwata ka kashe ni in har mutuwa din za ta zama alkhairi a gare ni kaga anan ya bada zabi kaga ya sha bamban da yace kawai Allah karbi rayuwata ai bai bada zabi ba amma idan ya nemi rayuwa cewa in za ta zama alkhairi ko ya nemi mutuwa in za ta zama alkhairi kaga to wannan ya halatta. Muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Wa an Qais ibn Abi Hazim qal, an karbo daga Qais ibn Abi Hazim, Allah shi yadda da shi yace, dakhalna ala Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu na'uduhu. Qais ibn Abi Hazim yace mun shiga wajen Khabbab ibn al-Arat dan mu duba shi bai da lafiya, shine na'uduhu dan mu gaishe shi gaisuwa ko dubiya ta mara lafiya. Waqad diktawa sab'a kayyatin, alhalin yayi sakiya hasu uku, wato rashin lafiya ta sa an yi sakiya ta daya, an yi ta biyu, an yi ta uku, hasu bakwai, kai hasu bakwai, sab'a kayyatin hasu bakwai. Fa qala, sai muka same shi sai yace, inna ashabana allazina salafu, abokananmu waɗanda suka riga suka shuɗe suka riga mu mutuwa, madau to sun riga sun tafi, walam tanqushumu ad-dunya, duniya bata rige su da komai ba dan kasancewa sun mutu da wuri. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turabi, bayan sun mutu mu kuma mun samu abin duniyar da mun rasa ma inda zamu sa shi sai cikin kasa muka sa shi. Me yake nufi da sai cikin kasa muka sa shi? Ma'ana yafi karfin bukatar yau, yafi karfin ta gobe, har sai da muka je muka haƙa rami mu sa dan mu koyi. Bayan waɗancan ko ba sa samu abin da za su ci a yi ne, an gane ko, saboda su ba su da banki a wancan lokaci kenan. Walaula anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nahana an nad'u bil maut la da'awtu bihi, ba dan manzon Allah ya hana mu mu roki mutuwa ba, wallahi da na roki mutuwa, in ji Khabbab. Thumma atainahu marratan, wannan magana ta koma zuwa ga Qasim ibn Abi Hazim. Qasim ibn Abi Hazim yace sai muka sake zuwa wani lokaci dan mu ziyarce shi, marratan ukhra, wa huwa yabni ha'itan lahu, sai muka tarayya yana gina wata katanga ta gidansa. Fa qala, sai yace, innal muslima la yu'jaru fi kulli shay'in yunfiquhu, mummuni musulmi ana bashi lada cikin duk abin da ya kashe na kudi, sawa'un tufafi nashi ko na iyalinsa, abinci nashi ko na iyalinsa ko na iyayensa, tufafi nashi ko na iyalinsa ko na iyayensa, ana bashi lada, balantana na jihadi, balantana gina masallaci ko makaranta, illa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha turab, sai fa cikin abin da yasa a cikin wannan kasar, to wannan ba za a bashi lada ba, wato gini kenan. Abin da ya gina na katanga ko na fulotai ko na gidaje, to wannan ba babu wata lada a kai, amma banda wannan duk inda ya kashe kudinsa zai samu lada. A'a, ba wannan muke magana ba. Na fi son mu fahimci hadisin kafin zuciyar mu ta tafi nesa da inda hadisin yake, ko nesa da babin da aka kawo shi. Hadisin an kawo shi a babin da yake nuna kar a yi burin mutuwa. Sauran bayanai da ke cikin hadisin duk ƙarin bayani ne, ya nuna ce manzon Allah ya hana su su yi me, sai gurin mutuwa, su gori su mutuwa, manzon Allah ya hana su, tunda ya ce na hana, wannan ya nuna hani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da suka je suka samu yana gina katanga, da suka samu yana gina katanga, sai ce innal muslima la yu'jaru fi kulli shay'in yunfiquhu, mummuni za a bashi lada cikin duk abin da ya kashe, illa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha turab, sai fa abin da ya sa na dukiya wajen wannan ginin na katanga. To anan sai malamai suka ce abin da yake nufi gina abin da ya wuce bukata, in mutum zai gini na abin da ya wuce bukata, to wannan babu lada a ciki, amma gini na bukata, wannan wato gurgudan bukatar kenan. Kaga gini na bukata shine kai gida da ɗakuna adadin bukatar ka, adadin yawan iyalinka, to kaga wannan gini na bukata kenan. Sannan kai shi tsaka tsakiya bai zama mai arahawan warba, sannan kuma baka yi na alfahari da fariya na nuna wa sa'a ba, to kaga wannan gini na bukata kenan. Amma lokacin da kai adadin ɗakunan sun fi ƙarfin na yawan iyalinka, kaga kenan waɗansu ɗakunan sun zama shirme kenan, aljanu suna kwana a ciki, to kaga wannan ya wuce na bukata, saboda haka babu lada akan wannan. Lokacin da kai ƙera gidan da ya fi ƙarfin na bukata ya shiga na alfahari, to kaga wannan shi ma wato ainihin ya zama abinda babu lada kenan a ciki. gini na bukata idan muka manta ba kwanaki na wannan magana da kafin mu zo kan wannan hadisin a cikin wani karatu ne ta jidda da gini ba lada gini ba lada gini ba lada saboda yawanci ginin da muke yanzu galibi ba na bukata bane ba yana wuce na bukata ah to da zaka ga gini bayan an gama gini ana cewa labule da za a sa ana maganar miliyan karan labule din girman Allah labule kan idan mutum zai sai labule da fi sabilillahi ba al-fari ba kuma sai a maganar miliyoyi duk inda ga ana maganar miliyoyi kuma an ya wuce labule kuma an shiga wani abu da ba to kage ya zama alfahari din kenan to wannan kuma zai iya shiga ma cikin haramun tunda Allah ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirin kanu ikhwana shayatin amma mutumin da zai gina gida na bukata ba haramun bane ba ya gina gida ya rufe asirin iyalansa suna zaune a ciki ba tare da sun tagayyara ba ba tare da sun mulakanta ba manzo Allah ya gina gida ya shiga ciki inda ya zama da iyalansa dan da haka kawai zo ya ce rumba za a yi ba ko bukka gida akai to kaga anan gurin a ce babu lada idan kai gida dan iyalinka amma duk abin da ya wuce bukatar iyali shi ake nufi abin da ya wuce bukatar iyali ya wuce daidai bukatar ka ya shiga alfahari to wannan shi ake nufi wannan danka nemi kuɗi kenan kai shi amma ba magana ce ta neman lada ba ya halatta mutum ya samu kuɗi sai ya gina ɗakin ya gina gidan baki ya yi guest house ya hotel ko guest house wanda za a biya baki su zo su biya kuma ya sanya ka'ida kar a sauke mutumin da ya zo da mace sai bayan an tabbatar matarsa ce shi kenan ya halatta idan yi haka wato ya fito da wata hanya ta neman kuɗi wadda kuma za a yaƙi fasadi da ita gwargwadon hali wannan gwargwadon kyakkyawan ne su gwargwadon ladan da zai samu a wajen Ubangiji amma dai hanya ce ta neman kuɗi kuma halattacciya kuma yana da kyau a ce musulmi su yi ta ina ba ta an fahimta to kaga anan sai ya sanya waɗansu ƙa'idoji wanda duk lokacin da mutum ya zo da iyalansa an tabbatar matarsa ce shikenan wanda kuma ake da tuhuma ake da zargi a ce a babu ɗaki ku tafi waje ya ce ba zai ciniki ba jami'in idan ka haka ka zo su manufar yanzu kai ba za ka gina ba kenan tunda ka ce ba zai ciniki ba haka bane ba ya kama ba haka bane ba a jarraba a gani ka tuna fa waɗansu gida abinci kawai za su samu su suna halal kaga mutane suna rashin to halal kawai yasa gidan abinci halal kaga mutane suna dudu saboda wannan dan kanshin musuluncin da aka ji sai kaga an tafi da yawa ai ba taro a zama daya da yawa mutane larura suke sa su sauka a hotel babu yadda suka iya sannan kuma wani lokaci idan mutum zai wannan gidan karshenta kuma sai yayi shi bai kai matakin da ya kamata ba yayi shi ya zama kasa da yawa darajarsa to kaga wannan shi ma ba zai samu customers wanda za su iya rike gidan amma idan mutum ya kera shi ya ankilta shi kuma ya dakunan daraja-daraja wanda yake son daki na mala'ucin na sama gashi wanda yake son na tsaka tsakiya gashi wanda yake son falon daidai wanda kila ko talabijin babu shi ma gashi wannan shi kenan idan aka jarraba da jarrabawa jirgin sama ya tashi amma rashin jarrabawa kan ba da daɗi amma na san cewa akwai waɗansu abin nan waɗansu hotel da aka yi da aka sa musu wannan sunan halal kawai aka sa sai gashi mutane suna tururuwa kai na ga irin wannan Abuja na taɓa kwana a guda ɗaya daga ciki har yake ta dillan da naji Abuja can zan sauka abin ya bada sha'awa babu matan banza iyakacin ganin ido na ban gani ba a Kaduna kuma na ga irin wannan to amma yadda za ka yi ne kawai dai kai ai za ka bi matakai irin naka na ɗan adam ba ta aka yi ka bi kwakwaf ba amma za ka sanya ƙa'idojin da za su rage fasadi za su rage ɓarna duk wanda ya bayyana ƙarar wannan ba matarsa ba ce kawai ka ce ba za ka ba shi ba don manzo Allah ce la'anallahu man awa muhdisan Allah ya tsinewa wanda ya bayar da mafaka ga maɓarnaci mazana cika an mabarnaci ne ka bashi mafaka to la'antar manzon Allah ta hau kanka kenan wannan hadisin nake jin tsoro ba zan baka wannan wajen ba ko bai halatta ma ka sadu da ita tunda ba matarka bace ba to yi masa wa'azi ya ji kare ji wannan wani abu ne na daban wato wani lokacin tsoronmu na da tasiri wajen kasa yada addininmu wani malamin mu yana ba mu labari a Madina na taɓa baka wannan labarin wani lokaci da ya wuce a baya sun je wata ƙasa ta Turai don yaɗa da'awa sai lokacin sallah yayi a daidai wani filin jirgin sama na ɗaya daga cikin ƙasashen Turai ga lokacin sallah ya yi ga shi sun riga sun karɓi boarding pass ɗinsu lokacin tashi bai ba sai nan da minti 40 ko 50 ya ce yana son su yi sallah suna jin tsoron ma idan ma za su yi sallar ma wani kallo za a yi musu ya ce kawai sai ɗaya daga cikinsu tunda su uku ne ya ce ai sai mai sallar mu ya ce to mu ɗan ɓoye daga can baya mu je mu ce a'a ya yi suna nema mu kira sallah kada an samu wannan dake da yace sunna ne ba mu kira sallah yace shi wallahi babu wani borewa da zai yi zai kira sallah illa iyaka idan an zo an zagaye shi yayin bayanin addinin sa ne wannan shi ne kawai kawai sai ya karkace kawai kamun kira sallah Allah gaba ɗaya da aka tsit aka wawayo ana kallon shi aka tawo ana ta rubuga waya ɗan sanda suka tawo wannan yazo aka zagaye shi dai ana so bari a bari ta ina za a fito masa da ya gama kiran sallah da ya gama babban ƴan sandan yayi banza da duk ƙananan kotunan ya kira babban ƴan sandan ya masa bayani ya ce mu a musulunci wannan shine kiran sallah idan lokacin ibada ya a kira dan wani na kusa ya zo sannan kuma manzo Allah ya ce ko a daji ne ka kira ko ba kowa sai kai kadai ka kira domin duk wani halitta da ya zo mai kiran sallah zai bada shaida ranar tashin kiyama game da wannan abin da kai zai bada shaida akan ka yace haka manzo Allah ya faɗa amma idan mun yi disturbing ɗinku ku yi hakuri yanzu nan kun ga mun kusa tashi gashi karfe kaza za mu tashi saboda haka ya hakuri ba za mu ƙara ba shikenan yace kafin ma ce ba shi an sai ce a ku je ku ga ku shikenan sai ya fara iqama da ya fara iqama abin da ya sani yace shi liman da ya fara sallah da yace abin da ya sani mamu ɗin sa mutum biyu ne ko uku yace amma Allah da ya sallama ya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum sai ga wajen mutum sama da 20 kaga akwai wadansu duk sun boye da ba za su yi sallah ba sai lokaci ya wuce sun baje cikin taro sun baje cikin rububi kaga wannan yana daga cikin abin da yake damun mu wai sai mu ji kunyar bayyana da addinin mu wani ya bayyana da addinin sai mu ji kunyar bayyana da addinin mu dan me sai ga manyan jami'an gwamnati yana jin kunyar daidai da darduma sallah a gani a abin da dan sa daidai da ban ɗakin sa irin kayataccen nan da aka yi yana famsa ko yana abin nan ko yana wani director a Abuja ko yana wani minista baya iya kai butar kamun ruwa an yi masa ban ɗaki na zamani wanda ba abin kamun ruwa sai dai a kawo masa toilet paper kowane wata a ajiye masa ma'ana na jin kunya da ajiye butar alwala da darduma sallah wanda zai sallan walaha a office din sa ya kirawo albarka da dan qur'anin da zai karanta kafin ya karanta newspaper din ya kori aljanun da ke ciki ya gayyaci mala'iku su zo office din duk ba zai wannan ba yana ganin kawayanci ne sai da a tara masa newspapers babu iyaka da bangar da guardian duk waɗannan da Allah ga wal asri innal insana lafi khusr da qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un amma wani bangar wani tribune wani concord wani waye kawai da a zo a cika ma office babu gera babu dalili da hayaniya Allah gane da ina ga sai mu takaita haka abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya kai mana assalamu alaikum Allah da cewa suna zaune gida ɗaya shi da yayansa kuma wurin aikinsu ɗaya to amma yayan nasa yana da alaka da wata mace ba ta hanyar aure ba kusan duk abin da yake ɗauka na albashinsa yana hidimarsa da shi da waccan matar shi kuma kanin shi ke kula da nasa iyalin da kuma iyalan yayansa ta hanyar karamin albashinsa ya kuma yi masa nasiha ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba har ma ya je ya same su da matar ya yi musu wa'azin cewa da masu tsaya suna wannan rayuwar har gara in ma aurenta zai yi to ta je ta yi istibara'i ya aure ta amma yayan nashi ya ki saurarensa ƙarshe ma zazzaginsa yake abin da yake cewa shi yanzu nauyin ya masa yawa ba zan iya rike gida biyu ba shi kadai sannan kuma yana jin tsoron idan yana zaune da su bai ba su ba kare shi da cikin hadisi da manzo Allah ke nuna dukkan mutumin da ya kwana a koshe makwabcinsa yana jin yunwa to Allah zai yi sakamako zai hau kansa wannan dai shi ne abin da yake tambaya kamar yana neman mafuta daga wannan mafuta daga nan gurin shi ne mataki na ƙarshe za ka yi inda ka yi masa magana kai da shi yanzu kai ƙoƙarin yi masa magana kai da waɗansu da za su zama shaida musamman cikin danginku na kusa idan kuna da dangi na kusa idan akwai mahaifinku da rai to a gabansa ko mahaifan naku ya kamata ka jaddada maganar ka faɗi cewa to kai ba za ka iya gudanar da gidaje guda biyu ba samun ka bai kai haka ba don haka za ka tashi ka bar masa gida tunda yanzu shi dukiyarsa gaba ɗaya da zai samu yana kashewa ne wajen wata matar banza wannan ka Allah bai tsara maka wannan nauyin ba dan kila wannan ne ma ya ƙara bashi damar ya ci gaba da yawancin din in ya san cewa ba wanda zai kula da iyalin ai ba zai je wannan shashancin ba ko da ya rabu da iyalin ko ya san me zai kuma da haka a nan gurin Allah bai dora maka nauyin ka ci gaba da rike matar mutum bayan yana da hali ba, ko ka ci gaba da rike iyalansa alhalin yana da hali ba, Allah bai dora maka wannan nauyin ba. Amma kamar yadda na faɗa, in har zaka bar gidan, to kamata ka kafa shaidu cikin waɗanda suke dangi mafi kusa. Amfanin dangi mafi kusa shine ya zanto cewa kowa ya san ga dalilin da ya sa kuka rabu, kuma shi zai ji kunya daga baya idan an ga iyalansa a tagayyare an za a ce to ai dan uwansa ma dama saboda wannan ya sa ya tafi. Dai idan ka faɗa dai waɗansu ne su kila ya cewa kai masa fallasa ko to nan asiri. Idan babu dangi mafiya kusanci, abokanai mafiya kusanci waɗanda suke nashi shi, waɗanda ka san mutanen kirki ne za su iya fahimtar magana, ka sa su a ciki ku yi magana da ka ga su a gabansu. Ka ce saboda haka ma kai ka ba da notice daga nan zuwa wata mai zuwa, in har bai daina wannan abin da yake ba, bai ci gaba da kula da gidansa ba, kai ba za ka ci gaba da dan ka fukar abin ya fi karfinka ba za ka iya ba, za ka tashi ka bar masa gida. Na bai dan kai haka wannan zai taimaka. Kila sai ya ga ya dawo ya bi daidai. Ko nasu ne shi dai tunda ya ce shi zai iya tashi ya bar gidan, ai yanzu kai ba kai ne mai wannan tambayar ba. A to shi yana magana zai iya tashi, yanzu yana magana ya halatta ya tashi ko bai halatta ba. Me ke hana mutuncin gado? Na faɗa wannan a cikin karatu a kwanakin baya ko waɗansu ɗan lokuta kaɗan a baya. Abinda ke hana mutuncin gado shine idan an samu bambancin addini, kamar mahaifinsa kafiri ne shi yana musulmi, ko mahaifin musulmi ne ɗansa kafiri ba zai ci gadonsa ba. Sannan dalili na biyu, idan shi wanda zai ci gado ya kashe wanda zai gada dan ya ci gadonsa, to wannan ba za a ba shi gado ba. Sannan dalili na uku shine na bauta, idan ɗa ya zanto yana ƙarƙashin bauta ba zai ci gadon ubansa ba, idan uba ya zanto yana ƙarƙashin bauta ba zai ci gadon ɗansa ba. Wannan su ne dalilan da ke hana gado cikin ƙa'idar musulunci. Waɗannan ne su ne tambayoyi, wannan neman addu'a ne. Na'am. Alaikum salam.
Amma da tafi na kai ruka da bashi da na kai da kuma sai mun ji ya dau kai na da kuma shi bashi sai an rubuta wa wani da kuma da kuma da shi bashi kala da an kira wuci ko kuma abin da kada gida da zai zama tai saboda haka ina ta hakan shi ma yayi ko kai da shi wani dole
yayi da abin da yake maimaituwa zai buƙata abin da yake maimaituwa a harkar kasuwa. Yanzu ka kalfi kaza da yamma ka kawo bayanin kaza ko ka ƙara karban kaza, wannan zai wahala a ce kowanne kullun sai ka nemo masa shi rubutu din ya wadatar. Amma dukkan bashi na wani abu mai kwari wanda ke ya wuce al'ada ta yau da gobe, wani 1000 ta shiga, 500 ta shiga, 700 ya shiga, to wannan dole ne a sayo masa rubutu don saboda kaucewa inkari. Wani na iya inkari, wani na iya musu mutum mai za kan harkar abin duniya, mutane ba abin da ba za su yi ba.
Ya da fara wani sai cikin rumun gudu maka ba, amma duk da haka bai mutu ya daina wannan kalmar ba. Disin zuwa da zuwa da sai cikin gudun rikin mun salamu alaikum mun yi alaikum da kamar yana kuma kudin miki faradin suna shi ala gurbo ta shi gurbo shi ya tashi ba da shi kullum kuma ta
a wannan shirme ne ai kawai kawai ka zo ka jiga ko ka samu ta ne ka ce mun yi wa Allah godiya. Wannan idan kun yi godiyan ne saboda Allah, Allah bai karba ba dan ka zo ka tallata. To ya zanto yanzu kenan ba godiyar kake fasan ka ba da labari ba, zagi ne a fakaice. Ya kamata ya fito da maganar fili, ba a wasa da wannan cikin lamarin addini. Da abin da za ka yi ka tunzula dan uwanka musulmi haka kawai bai halatta ba, saboda addinin musulunci na son abin da zai kawo haɗin kan jama'a ba abin da zai kawo rikitar su ba, abin da zai kawo fahimtar junan su ba abin da zai kawo tarwatsewar su ba. Wannan ba daidai ba ne.
Cewa idan aka ɗauke a rashin sani ba kawai kwanfutin cikin ba, cewa ka ce ba ba ku yi gaba ɗaya. To, zai kasance shi ne aka ɗauke cewa wai wannan kuɗin ɗaya da aka ɗauke a rubutu su kaya da aka ɗauke za a daɗa ɗin ko kaya.
Inda mutum ya sadu da ita shi kenan, sadauki ya zama nata. Wannan ce ya halatta mutum ya gina gida mai ɗakuna da yawa da fatan zai samu iyali da yawa nan gaba. wani abu ne da zaka kimanta shi gwargwadon yadda kake tsare, tunda mutum yanzu misali kana zaune kai da mace daya da da biyu ko da da uku, sannan baka da niyyar ƙara aure, to ai ka kimanta, zaka iya kimanta cewa nan da shekara goma ƴaƴa nawa zaka haifa bisa ga kaddarawa, ko ba haka ba? Mutumin da yake da mace biyu baya da niyyar ƙari, ya zai iya kimanta nan da shekara bakwai ƴaƴa nawa yake sa ran samu bisa ga kaddarawa? Ta iya wa a samu sama da haka ko ƙasa da haka? Ta iya wa ba a samu ko ɗaya ba, amma mutum zai yi ne bisa ga me? Ɗabi'ar sa shi ta haihuwa da ɗabi'ar matarsa ta haihuwa. Akwai matar take da yawan haihuwa akai-akai, akwai da ba ta haihuwa akai-akai, akwai wanda idan ta haihu ba za ta ƙara yin jinin al'ada ba har sai ta yaye ɗanta, saboda in tana shayarwa ba ta jinin al'ada, kalinki nan ba za ta samu juna biyu ba har sai ta bayan ta yaye wancan. To saboda haka ya san ɗabi'ar gidansa, ya san ɗabi'ar iyalinsa, kuma ya san yawan iyalin, da haka zai iya ƙaddara abu. To idan mutum ya yi abu bisa ga ƙaddarawa ɗin na abin da ake sa rai bisa ga zato mai rinjaye zai faru, wannan bai laifi ba. An gane ko? Amma abinda kamar yadda na faɗa wanda ya wuce misali ya wuce abinda, to wannan shine mutum zai zama ya shiga cikin laifi. Assalamu alaikum. Wa salaamu alaikum.
Malam, kaman yadda wasu malamai suke cewa a tsakanin bayan da wuce a babu zikir mawdu, kaman mutum ya ce Allah ya ƙara mini kamfana, kuma ce wai akwai suna cewa akwai idan mutum yana addu'a musulmi ne mummuni da wanda ba mummuni ba, idan yana addu'a tsawon kwanakinsa suna da ruwa.
Wallahi ban ga wani hadisi da ya nuna ta ba cewa kana addu'a kwanakinka suna karuwa in baka addu'a kuma ba sa karuwa, ban ga wani nasi akan wannan ba. Na'am. Mafi kyau shi ne lokacin da mutum zai shiga makabarta ya kwaɓe takalmi, haka manzo Allah ya nuna cikin hadisi. Sai fa in akwai abu mai cutarwa ko kuma da rana ne akwai zafin rana mai tsanani zaka cutu, to sai ka shiga takalminka, ko kuma akwai ƙayoyi, akwai karangiya, akwai tsidau da sauran ababen da za a yi cutar da kai, to shikenan sai ka shiga takalminka saboda wannan abin da zai cutar. Amma matukar ba zafin rana ake ciki ba, matukar akwai hanyar da zaka iya takawa ba tare da ka cutu ba, to cire takalminka shine sunna lokacin da zaka shiga makabarta. Wa alaikum assalam. Ya isa haka, wallahi na gaji sosai da sosai, idan kullu da zaku ga gajiye nake kawai karfin hali ne. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.